A wani yunkuri na ganin Najeriya ta kai ga ciyar da kanta ne, shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu a wata doka da za ta taimaka wajen haɓaka noma a ƙasar, tare da ba manoma daman ɗaukan wasu matakai da za su kawo ci gaba. Babban mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin majalisar wakilai Umar El Yakub shi ne ya fashin baki a wata ganawa da na yi da shi akan abin da dokar ta ƙunsa.
Abin jin daɗi akan wannan doka shi ne yadda ta mai da hankali wajen tabbatar da cewa duka takin da za a shigo da shi Najeriya, ko wanda ake yi a Najeriya, ko wanda ake gauraya a Najeriya, da waɗanda suke haɗa shi ya samu wato kamala da cikakkeniya wajen sanadarin haɗawa, yadda ba za a rinka sai da gurɓataccen taki ba wanda akan samu a kasuwa, wanda su sai takin su je su markaɗa shi da wani abu, to masu markaɗawa wannan dokar ta haɗa da su. Sannan kuma ita dokar ta duba ba kawai kamar yadda na faɗa shigo da takin ko haɗa shi wato markaɗa shi ko gauraya shi ko kuma yinsa a kan gida Najeriya ba, a hamma da raba shi wanda suke distributor, ma'ana rarraba takin wurare-wurare. Dokar ta dube su wajen tabbatar da ingancin takin. Ingancin zai hada da sinadarin da aka hada da shi, zai hada da sunan takin, ma'ana kar a zo a sai da takin da ba shi da suna wanda ba shi da brand, ko kuma a canza masa suna dan a nema masa ingancin da ba shi da shi, ko kuma a rage masa nauyi a sai da takin da nauyinsa bai kai cikakken buhun da ya kamata a siyar ba. To dokar ta duba ta yi kawo gyara akan wannan, kuma an sa hukunci yadda duk wanda ya saba dokar, musamman su wanda suke yin takin ko markaɗa shi ko haɗa shi, idan har suka yi ɗaya daga cikin wannan algus ɗin, to in aka kama su babu shakka za a ci su tara, wanda mafi ƙarancin taron miliyan 5, mafi yawanta kuma miliyan 10.
Ganin cewa dokar ta bunƙasa noma ce, sai na tuntuɓi wasu manyan manoma akan yadda suke kallon dokar. Da farko ga mataimakiyar shugaban mata manoma ta Najeriya Hajiya Bilkisu Muhammad, inda ta yi bayani tana cewa:
To alhamdulillah, na ji daɗi Hajiya, wallahi Allah ya taimaki shugaban ƙasa da ƙasa baki ɗaya. Wannan doka in dai ta tsayi, alhamdulillah, dama abinda muke jira kenan, Allah ya kawo waɗanda za su yi mana irin waɗannan dokokin. Wallahi Hajiya, akwai shekarar da aka yi taki gona, sai dai aka yi mana waya a cikin buhun takin daga sama aka sa tsakuwa, tsakuwan nan da ake kira marmara, ƙanana-ƙanana masu kama da takin, daga ƙasa kuma aka sa ta tsakiyar da yawa garin marmara ne a ciki, wani kuma in aka juye wallahi baƙar ƙasa ce Hajiya. Abin gwanin ban kunya, wai a ce mutum shi baya jin daɗi in bai yi ha'inci ba. To waɗannan abubuwan ire-iren su in aka ce Allah ya taimaka mana shugabanninmu suka farga da haka, in aka yi mu an gama mana komai insha Allahu. Allah dai shi ba da ikon aiwatarwa, Allah ya taimake mu, Allah ya taimaki shugaba da mashawartan shi.
A lokacin da yake nashi nazari akan dokar inganta takin zamanin, mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu da aikin gona ta ƙasa, Sanusi Mai Jama'a a jiya, ya yi bayani:
Wannan hurici na shugaban ƙasa dole ne mu rungume shi, a kuma fito da yanda za a bi dokan, domin a zahira ya dace. Tattalin arziki, za a shiga wani wahala. Tattalin arziki, za a shiga wani wahala. In ba a shiga wahala ba za a ji daɗi ne Hajiya Madina? Sai an sha wahala ake jin daɗi. Saboda haka ni dai ina ba da shawarin cewar tsarin da za a gudanar da wannan dokan shi ne abin dubawa. Kuma tattalin arzikin nan fa in ba ana masa kwaskwarima ba irin wannan, yanda ake fatali da dokan ƙasa, yanda ake fatali da umarnin shugabanni. A matsayina na ɗan Najeriya mai wannan mu'amala, ina tabbatar miki cewar shugaban ƙasa ya faɗi bayani daidai, sai dai yadda za a gudanar da shi shi ne abin da muke jira kuma mu ji daga gare shi.
Wannan doka tana cikin dokoki 5 da majalisar ƙasa ta 8 da ta shuɗe ta amince da su, amma sai yanzu shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu bayan an yi masa gyara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.